بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يو قوما قوات رمضان شكرا تدبو ديد دريه دو دا 40 هجرية وانديداتي دا قوم الشا بير قوات بير شكرا تدبو بيو دا قوم الشا ترى ميلادية. Za mu ci gaba da karatunmu da muka saba muna gabatarwa a wannan gari na Akko Local Government, jihar Gombe, Nigeria, da ya shafi darasi na musamman da ya shafi iyaye mata. A yau sunan darasinmu gyara gidanki, sunan darasin gyara gidanki. Za mu yi zama yan adadi a ciki kafin mu fita. Wasu hanyoyi ne zan rinka lissafo mana wanda zai taimaki mace ta gyara gidanta. In nace gyara gidanki, ina nufin gyara aurenki. In nace gyara gidanki, ina nufin gyara mutuncinki na ƴa mace. Kullun na sha faɗa muku a karatu, ribar ƴa mace shine ta zauna lafiya a gidan mijinta, kuma ta samu karbuwa a wajen mai gidanta. Ba wai ya zama kina zaman aure, zaman larura, zaman wahala ba. A babi na mukaddima da shimfida, Allah madaukin sarki yana faɗa, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku a cikin ku matayanku da mazajenku, ma'ana sai Allah ya kaddara mutum zai aure ƴar uwarsa mace, ita ma a jinsin mutane, ba wai mutum yaje ya aure aljana ko aljana ta aure mutum ba. Inda Allah ya ga dama sai ya sa doki ya aure raƙuma ko kuma jaki ya aure taguwa, amma sai Allah ya sanya aure a cikin jinsin mu, mutum ya aure mutum don a samu wato dacewa, ba hada ki da wanda zai baki tsoro ba. In Allah ya ga dama sai ya ce ai aure tsakanin kare da mutum, in ya ga dama. Amma bai haka ba, sai aka ce mutum ya aure dan uwansa mutum. An ce ka auri mace ne, an ce ai aure ne dan a samu sukuni, a samu nutsuwa, a samu kwanciyar hankali. Daga wannan karatu namu gaba daya ya gini ne akan wannan aya. Yaya mace za ta samar da sukuni da nutsuwa da kwanciyar hankali a gidan mijinta, ta shiga zuciyar mijinta, ta mallake shi. Mallaka ba ta bokanci ko tsafi ba, a'a mallaka rayuwa dai. Ya zama ba ta da damuwa, ba ta mafarkin bacin rai da shiga wayo Allah ne ya su a cikin gidanta. Allah ya sanya mawadda, soyayya, Allah ya sanya rahma, tausayi a tsakanin ma'aurata. Dole ne a samu a gidanku akwai soyayya, akwai tausayi. Malamai suke ce duk auren da babu waɗannan tushe ko rukuni guda biyu za a sha wahala. Ba tausayi a cikinsa, babu soyayya a ciki. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. A cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu yin tunani. So ki yi ƙoƙari ki tunanin yaya rayuwarki za ta kasance a gidanki. Manzo Allah ya faɗa cewa idza sallatil mar'atu khamsaha, mun mace ta sallaci sallolinta guda biyar, azhar, al'asr, maghriba, isha'i, asuba, wa hassanat farjaha, ta kiyaye bata yi zina ba, kenan ta kare mutuncinta, ta zama mai kishin kanta, bata lalata tarbiyar kanta har ma ya zamanto yayi tasiri wa ya'yanta ba. Allah ya sa matan nan da ta rubuto takarda cewa har yanzu ta kasa daina zina tana nan. Yaji abin da annabi ya faɗa, hassanat farjaha, matar kirki ita ce mai kiyayewa mutuncinta ba ta zina, inji annabi. Wa ata'at ba'laha, kuma ta bi mijinta. Yana daga cikin riƙon amanar aure, kuma yana daga cikin bin miji ka kare kanka tunda shi ne mijinka, ka aure shi, karka je kana alaƙa da wani mijin a waje. Amma ke sha'aninki ba haka yake ba, kin ce da aurenki kuma kin kasa daina zina. To wannan mata da ce waɗannan abubuwa guda uku, dakhalat min ayyi abwabil jannati sha'at, za ta shiga aljanna a cikin duk wata kofa daga cikin kofofin aljanna, za ta zaba ta shiga aljanna, kenan yar aljanna ce. Wace mata ce mai shiga aljanna ta zaba wanda ta yi abubuwa guda uku? Musulma ce ta kware, tana kula da sallolinta biyar. Abu na biyu, tana kiyaye mutuncinta ba ta zina. Abu na uku, tana yi wa mijinta da'a. In an samu matsala a cikin ɗaya daga cikin waɗannan, to kenan baki cika sharadin wannan hadisin ba. Wataƙila kina salla biyar, wataƙila ba kya zina, amma kuma ba kya da'a wa mijinki. Matar da ba ta yi wa mijinta da'a, to falalle wannan hadisin ya nuna ba za ta shiga aljanna ba. Ko wataƙila tana yi wa mijin da'a, kuma ta kiyaye sallolinta biyar, amma kuma mazinaciya ce, to ita ma ta saba ka'idar wannan hadisin, ba ta ciki. Duk lokacin da aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, to akwai damuwa. Wannan hadisi Imam Tabarani ne ya rawaito shi a cikin Mu'jam al-Awsat da Imam Ibn Hibban a cikin sahihinsa, da Imam Ahmad a cikin Musnad ɗinsa. Sheikh Nasiruddin al-Albani ya yi magana a kan wannan hadisin a cikin wani littafinsa mai kyau mai suna Adabu Zufaf. Ya ce hadisi ne hasan, sahih ko sahihun, kuma yana da hanyoyi, kenan dai magana dai ta inganta daga annabi. Ku ɗauki wannan hadisi a matsayin shimfiɗa. Duk bayanin da zan yi, lallai za ki ji daɗin zaman gidanki ne ki samu rahama in kin kula da wannan abubuwa guda uku. Kula da sallah, ya ke uwata, biyayya ga miji, ya ke uwata, kiyayewa mutunci, ba a zina, ba a alaƙa da maza. Kuma ki sani, duk tsiyar da kika yanka a gidanki, to kina shimfiɗa ne wa 'ya'yan da zaki haifa, su ma sai sun yi. Da yawa daga cikin mata suna neman yaya za su ji daɗin aure, amma ba su gano hanyar da za su ji daɗin auren ba. Ga ta ta zama uwa, tana ta ƙyanƙyashe 'ya'ya, 'ya'yanta ma 'yan mata ne, budare, amma ita kanta ba ta san ya ake jin daɗin rayuwar auren ba, ballantana ta koya wani. Da yawa suna tambaya, kaifa yasna'una sa'adata fi buyutihim, ya za su samu jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin gidajensu? Amma da yawa suna faduwa wannan jarrabawar, ba sa cinta saboda sun kauce wa hanya. Ki sani cewa ba a jin daɗin zaman aure sai an samu haɗin kai da miji. Dan zaman aure ɗin sun ce cuɗe ni in cuɗe ka ne, ka taimake ni in taimake ka. Duk yanda kike gai da ladabi da biyayya da da'a, in kika auri mijin banza, to wahala za ki sha. Duk yanda mijin nan ya zama da tausayi da ibada da tsoron Allah, in ya je ya auri matar banza, yarinya da ba ta da tarbiya, wahala zai sha. kenan dole ne sai an samu wato dacewa tsakanin mijin da matar, a samu soyayya al-mahabba, ya soki ki soshi. In miji yana kaunar ki ne ko kin rabu da shi zaki ji kin yi hasara. Jiya wata ta aiko ta ce ai mata addu'a Allah hada ta da mijinta da ya mutu, ta ji dadin auren ne, wallahi da gasa ta yi ta yi, ba za ta ce Allah hada su ba. To amma ya kamata ku sani fa, gidan da ake jin dadin zaman aure bai takaitu akan soyayya kadai ba. In akwai soyayya ba hakuri, ba inda za a ji. Duk matar da take tana da musifar soyayya wa mijinta amma kuma ba ta da hakuri, wallahi ba inda za su ji. Kenan ana bukatar a samu soyayya, a samu hakuri, a samu attasamuh, kau da kai da yafiya, a samu husnul zanni, kyautata miji zato, as-siqatu baina at-tarafayn, amintuwa tsakanin ma'aurata guda biyu, mijinki ya yadda da ke, ke ma kin yadda da shi. Da zarar an samu rashin yadda yana tuhumanki ko yaya, ko kuma ke ma kina tuhumansa ko yaya, to wallahi ba ki taɓa jin daɗin zama aure ba. Dan da kin yi wani abu zai ce ai kaza ne. Kwanan nan wata mata ta kawo min kukan aurenta da mijinta, ta ce malama ban abin da yake damuna, bai yadda da ni ba. Ta ce malama har wajen aiki na yake bina, sai je yana hira da abokanan aiki na, ma'aikaciyar gwamnati ce, yar boko ce tana aikin gwamnati. Ta ce abin mamaki, sai gashi sirrin gidana da abin da ni nake yi masa ko na sani ko ban sani ba, ya je ya samu abokanan aiki na, yana bugun cikinsu yana jin dawa dawa nake alaka, sannan me nake faɗa. Ta ce malaya za a yi ai wannan aure a haka, me gidanka ya je wajen aikinka ya tsuguna ya samu abokanan aikinka yana hira da su, yana faɗan sirrinka, ba ta da kirki, ba ta da tsafta, kuna ganinta tana kwalliya a nan tana ado, kazama ce ɗakinta baya shiguwa. Ta ce kwatsam a bakin abokanan aiki na kurin sai na ji sirrina na gidana. Sannan kuma ya ce a sa masa ido a kaina, kenan da mun bai yadda da ni bai aure ni. Na'am, an samu matsala kwarai da gaske. Haka ke ma kin sa masa ido, kina ta bibiyarsa kullun, wayarsa da ya kwanta bacci sai ki sace wayarsa ki shiga ban daki kina ta budewa, ki je a bude buden ki, kaje ki ganin wata musibar da za ta hana ki bacci. Indai mayan wayan mazan wannan zamanin ne, musamman ma wannan lokaci da ake ta fama da waɗannan abubuwan, ana WhatsApp, ana Facebook, ana baka nema ba ma ana turo maka hoto kan. Duk wanda yake da Facebook sai ya an ga hotuna a cikin wayarsa na mata, da wanda ya sani da wanda bai sani ba. Haka abin yake, ya danganta ga yaya min niyyarsa me yake yi. Shine wani mai gida yake gaya mata, sai ce wance, in kina so mu zauna lafiya da ke, kina son ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali da ni, karke duk ki taba min waya. Duk kiran da za a yi na waya na kake taba, in za ta kira sau dubu ba ruwanki da ita, ko caji ban yadda ki samun ba. Dan a wajen zuba cajin mutum zai je ya leko wata fitinar. Shi ma namijin yana iya samun wani abu a wayar matar tasa, wani ya dauka zai kai mata gyara. An je an gyaro waya, an dawo sai ya ji message suna ta shigowa burum 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 burum, ana ta turo mata text, ana ta turo mata abubuwa. To ya bude a matsayinsa namijinta, ya bude ya gani, yana budewa ya je ya gano masifar da la'allah ta zamanto dalilin rabuwar aurensu, dan ya ga ko abin da baya so. Nan ba laifi yayi ba dan ya bude wayar matarsa. Yana da kyau tunda shine mai kula da ita, ya tabbatar da amincinta, in ta yi kuskure ya gyara mata. So dole ne ku samu amintuwa. Aure da zargi ba shi da dadi, ba ma tsakanin miji da mata ba, tsakanin kawa da kawa ma in akwai zargi ai ba a jin dadi. To yau a ce mijinki kullun zargin ki yake, kuma komun tsufan ku ko da shekaran ku 80-80 ke da mijinki, in dai babu yarda to akwai damuwa. Zargin kala-kala ne, ko dai ya zarge ki da rashin aminci, wato kina kulla alaka da maza bai sani ba, ko ya zarge ki da dan zagaye-zagayen bin malamai, dan akwai matan da suke zagayen bin malamai, neman sa'a, neman wato mallake miji, ko wataƙila yana zargin ki kina dan masa barbade. Dan akwai masu barbade, a je a karɓo garin magani a gidan boka, mai gida bai sani ba, an masa miyar kubewa lafiyayya ashe an barbade ta, yazo ya ta diba yana santi ashe an barbade shi. Akwai masu tsiyaye, wani ruwa ne za a je a kaimata tofi a kira sunan aljanu da shedanu a ciki, ka zo a yi ta maka kunun zaki da zo burodo da shi, kana sha kana santi ashe ka je ka sha musifa baka sani ba. Wataƙila ya kama ki yana zargin ki da wannan, wataƙila yana zargin ki da ta dauke kullun in ya ajiye canjin sa baya samu, bai isa ya dawo da canjin waya, canjin katin waya, canjin kaya, sai dai ya nema ya rasa. Allah ya baki dogon hannu na jido, ashe wata gafiya ya ajiye da katuwar bera mai shegen jido da sata, wataƙila yana zargin ki da wannan. Ba zaman lafiya, shi yasa kullun idan ya zo da 'yan kudadensa sai ya nutsu ya irga ya faki idanki ya daga kujera ya zuba kudinsa, saboda wallahi ya san za ki kwashe su. Ko ya zarge ki da gulma, shiga makota a kulla wancan, a kulla kawa, wato kawance da kawayen banza, duka waɗannan abubuwan a babi misali na gaya muku. Matukar mai gidanki yana zarginki da wannan, to auren ku ba za ku ji dadi ba. Abinda nake so ki yi kokari ki wanke wannan kazantar da datti a gidanki, kada ki bari ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da na ambata ya rinka faruwa a gidanki. Haka idan akwai rashin adalci a tsakaninku, ba kya yi wa mijinki adalci, baya miki adalci, to auren ba zai yi dadi ba, gidanki ba zai gyaru ba. Matsaloli na gida ba za mu iya faɗin su gaba ɗaya ba, dan suna da yawa ƙwarai da gaske. Amma dai malamai sun yi ta rubutu na littattafai yaya mutum zai samar da sa'ada da zaman lafiya a cikin gidansa. Idan aure ya yi kyau, alhamdulillah ya fi komai daɗi. Idan kuma aure bai yi kyau ba, to al'amarin yana ƙarewa ne da saki, shikenan sai ki ga mace ta zo tana cikin wahala. Wallahi ko abin tausayi ne mata sosai. Yanzu nan gurin muka zo muna ɗaukan sunan mata masu marayun nan, wallahi sai da naji hawaye ya zo min a idona. Wata ta ce mijinta yau shekararsa 10 da mutuwa ba ta yi aure ba. Me yasa ya'ya? Kuma tana da buƙatar auren, amma ba wanda ya zo ya aure ta. Wata ta zo da ɗan ƙarami yaron, tana aurensa, yaron ma bai kai ya kawo ba, ma uban shi ya mutu, kuma har yanzu ba ta yi aure ba. Abun tausayi. Wata da ta zo tana bayani ma kawai kuka take, kawai saboda tana tuna damuwar da take ciki. Shiyasa irin waɗannan matan shari'a ta ce a taimaka musu. Matar da mijinta ya tafi ya batta da 'ya'ya, ita kanta mareniya ce, ba wai taimako ga marayan kaɗai ba, ita kanta tana buƙatar a taimaka mata. To wallahi ba ma mutuwar miji ba, a wannan zamanin mijinki kina zaune da shi ya tara miki 'ya'ya tsautsayi, ya sa ya sallame ki ki fita, wallahi aurenki ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Ko shekaran jiya ɗin nan akwai matar da ɗaliba ta ce Allah ya ce mu ke ta fitar da ita kungin da take ciki wallahi a iya lissafi na ni ne yanzu na san ta kai shekara 13 bazawara ce wallahi tace mallam aure ya gagara ita babu ma dan yayan duk sun girma masu aure sun yi aure masu tafiya jami'a sun tafi tace mallam aure nake da bukata wulakanci 10% da ta gani a gidansu da zai lissa kuma wallahi yau ba ta yi aure ba kuma duk shekara in azumi ya zo sai tace mallam a samu a cikin addu'a Allah ya bamu miji na kwarai babu to shi yasa muke ta gaya muku waɗannan bayanai ku tsare darajar auren ku Allah ya taimake ku kai aure mai dadi rayuwa mai dadi ku zauna da mazajen ku lafiya ku haƙuri har Allah ya kawo lokacin da za a rabu na dole shine mutuwa ki kiyaye harshen ki dan harshe reza ne wata gata da kwalliya da ado da tsafta da iya abinci amma wallahi harshen ta yake fudda ita daga gidanta saboda in ta yanki magana ta ga yawa mai gidan in ba su abu sai yayi zazzabi tana da tabi'a hadda ka kausar tabi'a bakin ta bai da kyau ga jayayya ba ta da hakuri rayuwar aure an gina ta ne akan amfani juna ba a yi fada ba shi sa Allah ya fada min wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha samu sukuni da kwanciyar hankali in kina son samun saukin rayuwa ki bi abinda Allah ya fada wa man sara ala darbi wasal duk wanda ya bi hanya ta zuwa wuri zai isa wanda kuma ya bi hanyar da ba can za a je ba to zai fada irin gurin da baya so dukkanin ku ku mata kuna buƙatar a baku wasu makullai kuna buƙatar a baku wasu makullai da za ku yi amfani da su da za su taimake ku ku gyara gidanku sunan wa'azina gyara gidanki na farko dai ku samu amintuwa da Allah as-siqatu billahi tabaaraka wa ta'ala awwalan ku yadda Allah ne yace ku yi aure kuma shi ya kafa dokoki kuma sai an yi haƙuri abu na biyu ku samu ikhlasi a cikin aikin ku duk abinda zaki yi wa miji ko zaki a gidanki na aure ki yi dan Allah kawai musamman mazajen wannan zamani ayi mana kwalliya wa mu ga kwalliyar ba mace sai ta minti 40 a ban daki ta fito ta ƙara minti 30 a gaban madubi dan mijinta minti 70 ko wala in ya dawo ko daga ido ba zai ya ganta ba ta yi ta rangwaza ta je ta dawo ina ya shiga wata duniyar gaba ɗaya bai ma san ta yi adam ba haka muke maza sai dai Allah ya yafe mana kuma gashi mace Allah ya yi ta da kwalliya kuma tana son in ta yi a yaba amma mazan yanzu sai wanda Allah ya zaba ba su fiye ganin kwalliya su yaba ba sai ki haƙuri ki kashe kuɗi ki yi ƙari sama da kuɗin cefanen da ya baki kai mai abinci mai daɗi yana zuwa da ya ci sai ya loma ɗaya sai ya tsaki wannan wani irin abinci ne me haka sai ki ji kamar an sara miki wani abu a zuciyarki sai ki haƙuri haka muke shi yasa nake ta mana addu'a Allah ya yafe mana halinmu mu maza sai dai addu'a to ga hanyoyin da zaki bi ki gyara gidanki dan yi ina irga su abu na farko ki sani cewa ki yi kokari wato ki mayar da gidanki ya zama wajen hutu ne ga mai gidanki ma'ana ki shimfiɗa wa mai gidanki yanayin da in ya je wuri ya gaji ba inda yake sha'awar ya dawo irin gidanki kuma ɗakinki yaya mace za ta shimfiɗa wa mijinta wannan yanayi lallai ne idan gidanki ya zama mijinki yana sha'awar ya rinka zuwa don ya samu hutu to kin ci nasara akan wani ɓangare mai yawa na rayuwa amma duk ranar da kika wayi gari mai gidanki baya sha'awar ya zo ɗakinki to wallahi ki bincika akwai wata matsala ko akwai wasu matsaloli. Kulikal insanu fi kabad, na wannan adam an halice shi ne a cikin gajiya. Yau mata a gaje, maza ma a gaje, rayuwa ce da sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Amma ku sani cewa mafi tsananin inda ɗa namiji yake buƙatar ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa shine gidan shi, gidan matarsa. Ba wai mijinki ya fi gamsuwa in ya fita ƙofar gida ya jefa da tabarma, ko ya fi gamsuwa ya zo falansa ya zauna ya kore ki, ko ya fi gamsuwa ya je gidan abokinsa. Yanzu akwai mijin da ya fi jin daɗi da kwanciyar hankali a gidan abokinsa, saboda baki iya gyara gidanki ba. To ba kuma a samu hutu a gida sai an samu zaujatun tayyiba, mata ta kirki wacce take ɗabi'ar ta tantaziru zaujaha bil khairi, kullum tana jiran mijinta da alheri ne, ba ya zo ta rufa shi da zagi da fada ba, tarbansa take bil khairi wat tarhibi wal hubbi wal hudu'i, tana tarban miji tana nuna masa kauna ga ta da nutsuwa. Amma yau akwai mata yanda mijinta idan ya zo gida da dokinsa, yau yana zuwa yana ganin ya zo gidansa, wallahi sai dai ya tarar da bacin rai da bakin ciki, dan ko kallon da za ta masa ma wallahi tallahi ko abinci ta kawo masa ba lalle ne ya iya ci ba. Ko kuma yanda zai ganta, akwai matar da ɗabi'a ce kuke da ita ku gyara, ba za ta faɗi bakar magana mai gidanta ba, kuma ba za ta yi jayayya da shi ba, amma kuma fuskar ta ba rahama, ba tausayi, ba jin ƙai, ba walwala, kiga ta turɓune, ta yi niranta a ɓace, ba zaginta yayi ba, ba dukanta yayi ba, ba musu suka yi da ita ba, amma tana da ƙuncin zuciya. Idan wani abu ya ɓata mata rai, to wannan ɓacin ran nata sai ya shafi mijinta, ko da hannunsa ko ba hannunsa. Walla'alla wani wata matsala ce a gidansu tsakanin babanta da mamanta, la'alla walla'alla wata matsala ta samu a makaranta, kin ga wannan duk bai shafi miji ba, amma wallahi idan ya zo sai ya girba, shi ma sai ta masa azaba, saboda zai ɗebi satuttuka bai samu kanta ba. Kawai ni karka dame ni, ina cikin matsala, wance me ya same ki, ba abin da ya same ni, kawai ni ka kyale ni, ba yanda zai yi. Da haka da ya dawo sai ne haɗa kayansa ya waje, kin ga biki mai da gidanki gidan hutu ba. To wace mata ce ta ƙwarai a wannan babi, ita ce wanda in ta shiga ɓacin rai da damuwa, tana haɗiye ɓacin ran da damuwa, ta zo gaban mijinta ta rinƙa masa dariya, tana sakin fuska, ba ta so ta nuna masa ɓacin ranta ko da ba shi ya ɓata mata rai ba. Wannan ita ce khairun nisa, man idza nazarta ilaiha asarratka, in ji annabi. Mafi alherin mata ita ce wacce idan ka kalle ta sai ka ji farin ciki. Ki kokari ki gyara gidanki, ki mai da gidanki gidan hutu ne ga mijinki, kuma ki zama mai sakin fuska. Na'am, dan adam ne, dole ne wani lokacin mutum ya iya canjawa, amma kai yayi yawa. Dole ne ranka zai ɓaci, zaka nuna mijinka ɓacin rai wani lokacin, la'alla musamman in ya shiga hakkinka, misali. Amma ka mai da abin ya zama ɗabi'a, kullun ranka a ɓace. Wata tana nan kullum fuskar ta kamar fuskar shanu. A cikin ku akwai wanda haka suke, ba za ka taɓa ganin suna dariya ba. Wannan duk wanda ya aure ta ya aure kaya, wallahi tallahi azaba za ta yi ta masa, ba rahama, ba murmushi. Kuma irin su ma za ki gama ba ma a cikin fushin suke ba, haka kawai su, haka suke kawai su, ba su sakin fuska. Wannan ya za a yi ta aure ta ji daɗi, aure da yake buƙatar walwala da sakin fuska.
yake bukatar wasa da dariya wannan abu na daya kenan abu na biyu kine sanci almubazzaranci a gidanki zaki gyara gidanki idan baki da almubazzaranci shine at-tabzir ki zama yar takatsaki wa zinu bil qistasil mustaqim Allah ya ce wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha a cikin suratul araf amma ku daina almubazzaranci wuce gona da iri shine israf Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura lalle masu almubazzaranci yan uwan shedan ne shedan kuma ya kasance mai kafirce ubangijinsa hankali ne rashin almubazzaranci rashin hankali ne yin almubazzaranci mace mai nutsuwa mai hankali zaki ga tana alkinta abubuwanta idan ya kawo abinci don Allah ayi kokari a lallaba masa abincinsa ya kai sama da lokacin da yake tsammani yar uwa zaki gyara gidanki ta wannan hanya in ya sayo mai don Allah ayi kokari a lallaba masa man sa a kiyaye kada ya zo lokacin karewansa a ce masa bai yi bai a ce mai ya kare in ya baki kudi na kashewa ki alkinta kudin ki karki zamanto mai almubazzaranci da kashe kudi sai banza sai wofi saboda mijinki yana baki kudin kashewa yana kula da ki idan ya sai miki sutura ya rinka gani kina wanki kina gyara kayanki kina jera su a drawer kina alkinta su dan miji in ya sai miki atamfa ko ya sai miki zani ko ya sai miki kaya ko takalmi ko dan kwali yana sa ido ya ga wai shin ya kike akwai matar da wallahi atamfar ta zanin ta zaki rinka gani a tsakar daki tana jefa duk inda ta tsaya kawai sakin jin sakin zanin za ta yi ta sake shi ki tarar da zani a jefa a can ga dan kwali a jefa a can ga wani walin takalmi a jefa a can gurin ga breziya an lankaye ta a can a falo a lankaye breziya saboda tsabar rashin tsari duk bakon duniya in yazo ya ganshi a lankaye a nan gurin wannan wani irin tunani ne wannan tarkace a gidanta yanda kika san bola yana kula da ke ko ya tashi zai sai miki kaya wata ran zai tuno kai wannan almubazzarar mata ne mai almubazzaranci ne baran siya ba amma in yaga kayan ki a jere a durowa yaga kina da alkintawa kina kula in kin sa in kin cire zaki dauka ki nade ki gyara kayan ƴaƴan ki kina lura da su kayan su shi kansu kina kula da shi to zai je yana son ki gidanki ya gyaru kenan abinci kin iya in ya kare ki nemi almajiri ki bashi yana daga cikin tashin hankali da mai gida baya so ya zo wata ran kitchen dinki ya ga abincin jiya a ajiye an cika kula da shinkafa da miya hatta fara yin yami 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 ke baki ci ba ke baki bawa almajirai ba ke baki bawa dabbobi ba saboda kin samu wadata kuna da buhunan shinkafa a ajiye mai in kin soya dankali sauran man mai kun ki mai da shi kwalba ko kwano ki ajiye ki rufe sai ki bashi a bude a zo a tarar da kudaje suna zuba a cikin su kwanukan abincin ki idan an gama cin abinci an zo gurin wanke wanke wallahi in wani yana so zai iya tsiyayar mai saboda miyar ki mai ne yake kwanciya lumulumu bayan an gama cin abinci wallahi za a iya tsiyaye mai bara na gaya muku a karatu wata mata ce ta yi wa ƴaƴanta abinci sun je makaranta wallahi yarinya ce karama ƴan Nazari a irin food flags na yara da ake zuma musu abinci su ji wallahi da aka bude malaminsu ya bude musu za su ci abinci abincin yarinya karama gaba ɗaya mai ne ya mamaye mai har ya kwanta a cikin taliya jalof ɗin taliya ne amma mai ne a saman jalof ɗin taliya yaro karami an koya masa cin mai ko yarinyar tana cin taliyar nan tana sa hannu tana tsamo taliyar a cikin mai ai kukan hannunku hannunku wasu daga cikin ku hannunku akwai almubazzaranci da rashin tausayin miji nace wannan mai gidan ai ka kassara shi ai haka gama da shi ai malamin makarantar ya gagara hakura sai da ya nemo lambar wayar mai gidan aka tsiyaye man wallahi da aka tsiyaye man a cikin dan kwano ne wallahi sai da ya kusa cika gungunin madara eh ba dan gidan ba yar gidan alhaji bane yan gata tunda an samu galan din mai da jarka ya kulle man yasa ambulan yayi stapling ya kira uban yace da Allah idan yarinya ka ta dawo akwai sako a cikin takarda a cikin ambulan da Allah ka bude yazo ya bude ya gani yayi magana aka ce wannan shine man da ake zubawa yar ka in za ta je makaranta ina baka shawara in kana bata galan galan ka dawo kana bata gwangwani gwangwani shine maganin ku Allah duk mai gidan da ya fahimci matarsa almubazzara ne to ya kamata yayi maganin ta ta hanyar rike kayan abincin ya daina bata plenty ya daina bata ayyalwaci a wadace ya rike ya rinka bata kadan kadan tunda shagga ce shargalle ce bata da nutsuwar da za ta ji tausayin mijinta ta taimaka masa zubar da abinci aikin ku ne wulakantar da abinci aikin ku ne idan an je wajen alwala ai wajen wanke wanke taliya a zube shinkafa a zube tsohon tuwo tun na shekaran jiya gashi nan ki ga a dustbin ana zuba mara mara tuwo mara mara saboda rashin tausayi a wannan zamanin wa zai yadda matarsa ta kashe shi da ransa ai ba zai yi ba wallahi sai ta tsaya yadda kai kana tsaye da ranka sai ka fadi saboda ta karar da kai ku duba yadda ake wahala wajen neman abinci wahala wajen jiran albashi wahala wajen tafiya kasuwa wahala wajen zuwa gona wahala wajen sana'a mutum yaje ya kare wahala kawai yazo ya aje wata mace ta zo ta taimai azaba ba ta da nutsuwa zai yi ba idan kina son gyara gidanki ki zaman to ba mai almubazzaranci ba kula kayanki ba almubazzaranci kitchen dinki ba almubazzaranci dukkan wani abu da ya shafi rayuwa a dina almubazzaranci a lallaba rayuwa yan lallabawa ce musamman a irin wannan zamani da talauci ya mamaye mu muna wayo Allah mun shiga wa abu na uku abinda zai taimake ki gyara gidanki shine ki rinka kula da suturar mijinki al-i'tina'u bi malabisiz zawj kula da suturar mai gida na'am mu mazaje Allah ya yi mu ƴan lele ne na'am dole mu zama ƴan lele tunda ku muna fita mu nemo masara muna bada kudin cafane muna bada kudin asibiti muna bada kudin anko muna bada kudin biki muna bada kudin magani to ku lalle namiji dole shi ma a kula da shi a gida zaka zo kana tayi wa mace bauta ne ita ba za ta taimaka maka ba daga cikin abin da Allah ya dora miki yake yar uwa baiwar Allah ki rinka kula da suturar mai gidanki da zaran mai gidanki ya dawo yana cire rigarsa tana hannunki kina dauka kina zuwa kina lankaye ta inda ita mata yana cire hularsa tana hannunki kina zuwa kina dora hular inda ita mata yana cire takalminsa kina dauke su kina ajiye su inda ya dace kin san irin kayan da yake da bukata in ya dawo gida yana da babbar riga zafi ya dame shi zai cire yana bukatar ya sa kananan kaya da zai zauna a gida a yana so ya sa dogon riga da yake zama a gida ta shakatawa tuntunin kin gama tanada ba sai ya zo yana dudu ina gajeren wandona dudu ina rigata dudu ina aka samu hulata haba da Allah dudu haba da Allah me aikinki kina ina kullum mai gidanki yana kira ina kaza ina kaza idan zai fita yayi wanka zai fita kina nan jikin durowarsa wace rigar za a miƙo maka wani mijin sai ce darje ki zaba mun wanda kike so sai ki duba mai kyau wanda ya dace sai ki ce wannan nake so ka sa tuntunin ma har kin zabo masa hular da zai hada rigarsa da shi hular da zai sa da rigarsa kin ga mai tun yaushe wannan inda zaman lafiya aure yana da dadi sai ji tausayinki sai ji yana kaunarki shi ma in yazo kashe miki kudi ba zai kyashi ba saboda ya san kina kula da shi a gida takalminsa kafin yazo tuntunin kin yi polish kin goge in ma babu polish din ki dauki zaninki a gabansa zaninki zaki dauka bani a da ko tsin mama a wallahi mai gida da zani na zan goge ki goge da zaninki ba shi yake bada kudin omon ba da sabulu girmamawa ne mutuntawa ne ya zama in mutum ya fita ya bar kayansa zai dawo ya gansu a kimtse amma mai gida ya zo ya cire rigarsa ya jefar da ita a falo ya cire wata rigar ya jefar a can kayan mai gidanki a wuwatsa kuma abin da yafi komai tausayi da yawa daga cikinku har baki suke yi kawayensu wai ki shigar da bakuwa kawarki ɗakinki ko falonki ga wandan mai gidanki a jefi akan kujera ga rigar mai gidanki a jefi akan kujera fa ba hajiya baki da ke baki a jin kunya assalamu alaikum wace ce wance ne dan tsaya ina zuwa da Allah ina zuwa sai ki maza ki kikkimta ki tattare yan kayansa wallahi ko hularsa ki dauke ta saboda kina da kishin mai gidanki amma a zo a ga wandunan mai gidanki a falo ko a daki ki shiga ki cikin dakin mai gidanki tana ganin sirrinki maza tattare suke zuba su a cikin durowa ki rufe kafin ya dawo kin gyara masa Allah ji kan wata baiwa Allah ba dan ta mutu ba tace malam ai ni wallahi mai gidana bai da mai wanki da guga baya fitar da kayansa ni nake wanke su tas in goge tace in ya bar kaya kafin ya dawo sai dai yazo ya ga su an wanke an gyara an sa musu turare tace amma fa ina shaida maka malam mutumin ne yana so na iyaka tace kuma abun mamaki malam mamakin da yake bani shine tace wallahi malam wani lokacin in yazo bai je aiki ba asabar da ladi ban farga ba kawai sai dai in ga ya shiga daki duk ya tattaro kayan wanki na shi ma ya sunkuya yini zai yana min wanki ya wanke kayansa ya wanke nawa tace malam kaka ga yadda nake jin dadi ni ma da naga yana min haka sai na ƙara gaba sai nake hadawa har da kayan wankin mahaifiyarsa eh tace idan abun yazo muna zaman lafiya sai in je in ce mama kawo kayanki ta diba ta wanke masa kayan sa ta wanke kayan mahaifiyarsa wannan duk in akwai zaman lafiya duk ba matsala bane nace Allah ya miki albarka Allah ya saka miki da alkhairi amma kin ga aikin ci moriyar ladabi da biyayya yau Allah ya kai mu lokacin da matan wannan zamani a cikin ku akwai waɗanda singileti na mai gidansu rigar ciki ba sa iya wanke masa in za ka kai wanki ka kai wanki ni ba ran iya ba yar wanki ka dauko to gajeren wandan mai gidanta billahi alazim sai dai a fidda shi waje mai wanki yanzu ke ba kunya a ce mai gidanki zai kai wanki waje ya tura da gajeren wandan sa da singiletin sa ha ba dan Allah me aikin kike amma ke kina so ya taimake ki al-i'tina'u bi malabisiz zawj kula da suturar miji abu ne mai kyau akwai abubuwa na kunya wanda bai kamata a rinka bari su fita ba underwear kayan ciki bai kamata mace ta rinka barin kayan ciki na mai gidanta yana fita waje ba koda ku kuna da mai wanki da guga a cikin gida don Allah kar a yi haka a rufa masa asiri don Allah ki shiga ban daki ki rufe kofa ki wanke masa ki rataya masa ya bushe ki gyara masa in yazo yana bukata ki bashi amma a fidda shi waje wannan ba mutunci a ciki idan kin yi wannan ina miki albishir zaki samu nutsuwa da kwanciyar hankali a gidanki akwai da yawa daga cikin mata da ba san wannan sirrin ba suna ganin kaskanci ne su bibici masu gidajensu akan kula da suturunsu yanzu mace tana zaune a gida sai wandan mijin ta ya bata ai ta nema a rasa ta ce wallahi ni ma ban san inda ka jefa shi ba kuma gidanta ne kuma ɗakinta ne bai kamata a bar miji ya tozarta a gidansa ba abu na hudu kula da harkokin kudi na mai gida gyara gidanki ta hanyar kula da dukkan matsala ta kudi na mai gida abin da nake nufi a nan mu maza muna jin ciwo kwarai da gaske in mun kashe kuɗi a gida kuma muka zo muka kasa gane ina kuɗin da muka bayar ayi kaza ayi kaza. Bari in dada bayani yanda za ku fahimce ni. Wata lokacin da ake zo da bukatu kaza 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 a buga lissafi kuɗin bukatunki ya kai wajen naira 12,300. Kika takura masa ya ɗauka ya baki. To abinda za ki yi shi ne, namijin wannan zamani wannan 12,300 da ya baki in kin yi wasa sai yayi wata uku yana miki gori a kansu, ba ranar na baki 12,200 ba, kuma watakila wata uku fa da baki sai ya ce ai satin da ya wuce na baki, kuma ni na baki ma ni ban san ma me aka yi da kuɗin nan ba. To abinda za ki yi shi ne, samu takarda da biro. Duk lokacin da mai gidanki ya baki kuɗi mai yawa za ki wani abu, to sai ki rubuta mun sai takalman su momi naira 3,200 takalmansu na makaranta, jakan makarantan abba naira 1,500, silifa na da suka mutu na canja 150, mun sai katan ɗin taliya 3,700, na biya kuɗin anko 2,700, na biya kaza. Ki buga lissafi wannan 10,000 da ya baki kin kashe ta a takarda, sai ki nuna masa ga abinda nayi da kuɗin da ka bani, ka gani ya gani, ki ajiye ta saboda gudun gori nan gaba. Ai na baki kuɗi ni ban ma san me kike yi ba, sai ki ce ayya Allah huci zuciyarka, sai ki dauko takardar ki ce ga yanda aka kashe kuɗin ka, ba abinda nayi da kuɗin ka gashi nan. To amma kuna samun matsala da mazajen ku ta yanda suna ba ku kuɗi kuna kashewa koda ku naira 2,000 ne, amma ba ku iya lissafin me kuka yi, koda ciwaciwar zaki rubuta ciwaciwar a cikin takardar. Ai ana yin ciwaciwar ko ba yi? Eh, da yawa daga cikin mata suna kukan cewa wallahi ni bai yadda da ni ba, sai ya zo ya bani kuɗi, ya zo yana ta mun tambayoyi, yana ta tuhuma na, to ni barauniya ce, in haka ne ka daina bani kuɗinka, ka je ka rinka siyo kayanka, ni na daina karɓan kuɗinka, ko kayan miya ma ka je ka siyo tunda baka yadda da ni ba, kaza kaza kaza. A'a, ba a gaya miji haka. Karɓi kuɗi in ya baki kin ji, karɓe su, kar ki yadda mai gida ya baki, a je ka siyo da kan karɓi. Eh, ai akwai ɗan dabaru da kuke yi ko? Ko babu? Akwai sarrafa kuɗi yayi. Idan kika ce je ka sayo da kanka, zai je ya sayo miki abinda ba kya so. Wani lokacin kuma ya ce wallahi ni na manta. Karɓi kuɗinki ki rubuta me za ki saya. Ko kasuwa ce in ya ce ba yi da lokaci, ki ce to ka bani izini in je da ƴata ko in je da ɗana. A raka kiki je ki saya. Da hijabinki da niqabinki rufe jikinki ba haramun bane. To kuna samun matsala da mazajenku akan wannan. Za ki gyara gidanki ta hanyar ki zama mai tsari, shine kawai abin da nake nufi, mai tsari mai lissafi. Abu na biyar cikin hanyoyin gyara gida, ki himmatu da yi wa mai gidanki ban kwana duk randa zai fita, ban kwana da cewa Allah ya kiyaye, kuma ki himmatu da karɓan mai gida in ya dawo. Wannan bai da wahala in kin fahimce ni abinda nake nufi. Duk lokacin da mai gidanki ya hada zai fita aiki, zai fita gona, zai fita wurin sana'a, don Allah ki daure alal aqalli yi hakuri, ki ce masa Allah ya kiyaye a dawo lafiya. Wallahi ina gaya muku, ina muku rantsuwa, azumi ne a bakina, wallahi maza suna so a rinka cewa Allah ya kiyaye hanya, Allah ya dawo da kai lafiya. Kuma duk matar da take da wannan ɗabi'ar, mai gidanta zai fita, ba wai sai zai je wani gari ba, zai fita wajen aiki, zai je sana'a, in dai za ki rinka bin sakina Allah ya kiyaye a dawo lafiya, zai samu nutsuwa da ke, ko ya fita sai ya rinka tunaninki, kuma zai gaya abokanansa ya ce ai ni da zan fito gida iyalina sun min addu'a. Amma mutum mai gida zai fita, baki ma san ya fita ba, kande ni ba zan tafi, kande sai yayi kira uku kina gidan baki amsa ba ni magana nake ji kira yake ni zan tafi ni fa zan tafi to kaje mana sai ka mun magana subhanallahi subhanallahi hajiya kin kace kanki kin kace gidanki ke da ake so ke zaki raka shi ki rike masa jaka har bakin mota ki saka hijabin ki ki bishi Allah kiyaye Allah kai ka lafiya haka aka ruwaito mana matan sahabbai suke yi idan mijinsu zai fita sai ta bishi mai gidana Allah ya kai ka lafiya Allah ya dawo da kai lafiya kuma Allah ya baka ikon samu mana halal ka ciyar da mu a gidan nan kullun matan sahabbai haka suke yi sahabban su a wannan mazajen su ki kula da sanne da zuwa yana dawowa ku ta rige-rige da ke da ƴaƴanki kina sanne da zuwa ƴaƴa suna baba oyoyo haka wata mata take kokawa suke da yara in mai gidan ya dawo yura da yara suna gudu ita ma tana gudu tace ina zan yi wasa in bari mijina ya kubuce min tace yana dawowa ni zai ci karo da shi ina sanda dawowa maza-maza in karbe jakar sa ba ma maganar mai gidan ke zo yana buga kofa yayi minti uku yana buga kofa kwan-kwan-kwan-kwan-kwan baki bude ba gab haka bugun maza yake a hankali zai yi kwan-kwan-kwan-kwan idan ran sai fara baci sai ki dub to rai ya baci zai balla kofar karki yadda ki bari mai gidan ke zo yana kwankwasa kofa ai da kin ji duriyar motar sa ai da kin ji duriyar ya dawo in masu rufe kofa ne ku maza yazo ya tarar da an bude kofa yana zuwa kin kai sura hannun jakarsa kin karbe ta a ya dauko kayan miya ne a ya dauko kayan sa ne a ya dauko abun sai dan ya dauko abu mai nauyin da ba za ki iya dauka ba sai ki ce to bismillah ga wuri wuce wataƙila ba za ki iya dauka ba wani mai gida ya dawo ya yi sayayya ya siyo ayaba ya siyo lemo ya siyo nama a mahauta ya siyo kayan miya niki-niki da leda ya shigo wai shi yana ganin ya burge matarsa kafin ya karaso ya fara kiranta wance wai irin ta zo ta karba wallahi har sai da ya shigo kofar ɗakin ta tana cikin ɗakin tana zaune yace baki ji ina magana ba tace ka ajiye anan mana me to kai wallahi wasu mata akwai ƴan mulakanci wallahi tunzu dan Allah wannan yaya za a yi mijinki ya ji yana son ki yana ƙaunarki ko kuma mace irin waɗanda Allah ya hore musu mai gidanta yana da ɗan mota ya shigo ciki yana ta ɗebo kaya tana zaune mai kwanki saka hijabin ki je ku rinka ɗaukowa tare haka ake yi haramun ne dan kin bi shi kin je kin taimake shi haramun ne kike fita gidan biki ma to zaki gyara gidanki ne da yiwa mai gidanki Allah ya kiyaye hanya da kuma yiwa mai gidanki sannu da zuwa wannan matan annabi ma sallallahu alaihi wasallam suna yiwa manzon Allah haka sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi yana sha'awar alaihi salatu wasalam ki ji yaje yana bin ɗakin matansa shi ma yana gaishe su ki duba matsayi da daraja irin na manzon Allah amma wallahi yana bin su ina kwananku ina gajiya da rana ko da yamma sai ya bi duk yana gaishe su ko da ba ranar girkin su ba yanzu akwai matar da za ga ɗakin ta daban ɗakin mai gidanta daban wataƙila ɓangaren su daban wallahi al'azimu idan ba ta da girki in su uku ne ko su hudu ne a gida ɗaya suke fa amma wallahi tallahi sai ta yi kwana shida bata ganshi ba bai ganta ba bai isa ta je ta gaishe shi ba in an yi magana ai ba ta da girki saboda yar ƙauye ce ba gidajiya ce waye ya ce miki in baki da girki baki je ki ce mai gida ina kwana ba ko mun zafin kishiyar ki in citta ce ita saboda zafi ki je ki gaida mai gidanki ta isa ta hana ki amma ba za ta gaishe shi ba akwai waɗanda sun ginu ma akan mai gidan zai zo gashi gata tunda ba ranar girkin ta bane ba ta yi bude baki ta ce Allah kiyaye ko a dawo lafiya ko kuma ina kwana ba tana jin tsoron kishiyarta saboda matsoraciya ce ku kiyaye waɗannan wasu abubuwa ne na sirri da nake gaya muku za su taimake ku wajen zaman lafiya da mazajenku abu na shida mace mai aiki yaya za ki zauna lafiya da mai gidanki duk ƴar albashi in ba ta yi tsari ba to sai an samu matsala tsakaninta da mai gidanta dan mu maza gaskiya zan gaya muku muna kwaɗayin kuɗin matanmu ba abu mai daɗi irin ka ga matarka tana kashe ma kuɗi haka muke sai wanda Allah ya kubutar to dabarar da zaki yi shine albashinki idan ya buƙaci taimako na rancen kuɗi, watakila kuɗin cefa ne ya ƙare, dauko takarda da biro ki bashi 1,500 ne, ki rubuta ranar kaza da kaza ka karbi 1,500 an sayo kaza, ki ajiye. Wani lokacin tsakani da Allah, tunda rayuwar aure cuɗeni in cuɗe ka ne, ba kowane abu ne zaki ce sai ya biya ki ba, kuma tunda ya sahale miki kina aiki ba shi ya baki dama ki take aiki ba, to a dan samu mutunci kuma ko dan wani abin da bai kai ya kawo ba, dan abin 1,000, 2,000 ko abin naira 500, 300 sai ki je ki siya, bai ma san kin yi ba sai dai ga ana yi, a'a cefane ya kare, albashin sa ya kare, ke kuma da dan sauran kuɗi, yi masa hidima, Allah zai baki lada, wani abin ya biya ki, wani abin kuma a yafe masa. Amma matar da ta zama gola ta ce ita ta rike kuɗinta, ita ba a isa a taɓa mata kuɗinta ba, kuɗinki sai ƙannanki suke cinyewa, kuɗinki sai mahaifiyarki take cinyewa, kuɗinki sai yayyenki suke cinyewa. Yanzu akwai matar da tana aiki, ba za ta taimaki mai gidanta ba, amma kullun gidansu suna aikowa suna karɓan kuɗi a wajenta, su tana taimakon su saboda ƴan uwanta ne, mijin kuma ai bare ne, ba za ta taimake shi ba. Yaushe za ka yadda da wannan? Na'am, ba laifi bane dan ta taimaki ƴan uwanta da danginta, a fahimce ni, amma kuma akwai mutunci. Hajiya, kina albashi kina daukan 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, mai gida shi ma ya dan gani a ƙasa, a dan yi masa hidima, ya ga canji a jikinki, ya ji kanshin turare a jikinki, turaren da ba shi ya saya ba, ya ga an canja masa zanin gado da ba shi ya biya ba. Amfanin kuɗin albashinki kenan, a ga ɗakinki ya sha bamban da kishi yake da bata zuwa aiki. Amma yau matan nan da yawa, wata tana zuwa aiki, wallahi tallahi zai ga ɗakin mai aikin da wanda ba aikin, duk dai saboda shegen wayo ne da ta boye kuɗinta take, bata iya gyara ɗakinta ma. Ana samun matsaloli na karɓan kuɗi na mata tsakanin miji da mata. Eh, tunda ne kin mai da ni bawanki ne, ai na karɓi kuɗinki kina ta bi na, sata na miki ne, ai na ce zan biya ki, to shikenan ma in wulakanci zaki mu, wallahi sai ki daina zuwa wajen aikin. To wannan kuma halin mu ne na maza. Kuma wallahi namiji in ya samu wuri, billahi alazimu, in ya samu wuri namiji zai iya cinye miki albashin matas. Tas. Sai kin yi dabaru. Kowa dai mai daki shi ya san inda yake masoyo, kin san yanda mijinki yake, in mai kudayen duniya ne kin sani, in bai damu da kudinki ba kin sani. Akwai mijin da baya waiwaya yace nawa kika samu, nawa yin sauran kudinki, akwai wanda baya yi, akwai wanda yana ganin ci baya ne ma ya tambayi matarsa ta bashi aron kudi, akwai wanda Allah ya musu wannan ni'imar. Ina fatan iyayena mata za ku gyara, mun tsaya akan abu na 6, gobe za mu tashi na 7 in Allah ya so ya yadda. Abinda na faɗa na daidai, Allah ya bamu lada, wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana. وبهذا القدر كفاية. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.